صالحا. وَنَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مَعْطُوفٌ نِّي عَلَى قَوْلِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا حَقِيقَ مُنْ بَاوَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. يَوْ كُمَا يَتْشِي حَقِيقَ مُنْ بَاوَ أَمُنْ أَيْكُودَ صَالِحُ النَّبُ الصَّالِحُ إِزُوَاقَ سَمُودَاوَ. kenan wannan atafi ne aka yi an mana ƙarin wani annabin ne da za a ba mu kissarsa da tarihinsa. kalmar wa laqad arsalna lam din la laqad ana cewa qad wa qad amma nan sai ce wa laqad. wannan jawabin ne li qasamin mahzuf, ma'ana jawabi ne na rantsuwar da aka shafe ta. sai kalmar samudu suna ne na wata ƙabila, haƙiƙa mun aiko izuwa ga ƙabilar samudawa wanda daga cikinta Allah ya fitar da annabi salihu. an sa wa ƙabilar suna samud ne saboda kakanta, ita ƙabilar a cikin kakanninta akwai mai suna samud, sai aka ari sunan kakan aka ba wa ƙabilar sunan kakanta. kuma ƙabila ne da take da ƙarancin ruwa, suna da ƙarancin ruwa a mazauninsu. don kalmar as-samadu da sa, as-samadu da larabci ana nufin al-ma'ul qalil, ruwa kaɗan shi ne as-samad. ina so ku gane alaƙar sunan kakansu shine samud, sai aka sa wa ƙabilar suna samudawa. sannan me ma'anar samud din? yana da alaƙa da wurin da suke zaune, wuri ne mai ƙarancin ruwa. a larabci wurin da yake da ruwa kaɗan ana ce da shi as-samadu bisa, to shi ne ake ce as-samud. suna zaune ne a wani wuri da ake ce da shi al-hijr, da Allah ya ce wa laqad kazzaba ashabul hijr al-mursalin bi kasr al-ha. wani wuri ne tsakanin Hijaz da Sham. kuma wannan wuri nasu na samudawa har izuwa yau an san wurin ana ce da shi madainu salih. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wucewa ta garin lokacin da zai tafi yakin Tabuk. a hanyarsa ta zuwa yakin Tabuka ya biya ta garin wato samudawa shekara ta 9 kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. sai shi Salihu din, Salih ana nufin salihin mutum. Salis ana nufin na uku. don haka da a ce maka Salisu to gwanda a ce maka Salihu. Salih shi ne sunan annabi, amma Salis ba sunan annabi ba ne. Salis lamba ne kawai. wannan Bahaushe ne yake ƙarawa. shi Bahaushe duk wata lamba in ya faɗe ta yana sa mata Muhammadu ne. Muhammadu awwalu ana nufin na ɗaya ne, awwalu ne kawai na ɗaya. Sani duk wanda ka ji ana ce mai Sani to na biyu ne, to sai ake ɗan kara a ce mai Muhammadu Sani, amma ba sunan annabi ba ne Muhammadu Sani. haka Salis ana nufin na uku. sai ce Muhammad Salis Rabi Uma na hudu sai ya ce Muhammad Rabi Khamis na biyar sai ya ce Muhammad Khamis Sadis na shida Muhammad Sadis Sabi Muhammad Sabi usunansa komai sai su jona Muhammad Muhammad a ciki har tasiru har Muhammad Ashiru lambobi ne kawai aka buga muku daka mutum da yana masa haihuwa yanzu kai ba zai zo ya ce to bari dai in shiru kawai bari dai in shiru daka Salihu sunan shi Saliha alaihi salam ko mun ce ka je ka canza sunan ka ba annabin su ne kuma a cikin su san mu dawon yake shi annabi Salihu Annabi Salihu dangantakarsa tana cikewa ne zuwa Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam kabilar Samud sune ake cewa Adu Nisaniya ko Adu Saniya Adu Asaniya Adawa ta biyu Samud ne akwai kabilar Adawa din kuma ana ce da su Adanil Ula kamar yadda Qur'ani ya faɗa annabin su kuma adanil ula ad kenan shine annabi hudu alayhi salatu wassalam tsakanin annabi hudu da annabi salihu ko tsakanin adanil al-ula da as-saniya tsakanin su ya kai kusan shekara 100 da aka dara ta a tsakanin su Allah ya ce haƙiƙa mun aiko izuwa ga ƙabilar Samudawa dan uwan su Salihu sai ya ce da su ani abudullah ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku ma'ahu alihatan ukhra kar ku hada shi da wani abun bauta wani Allah abun bauta ma'ana Allah shi kadai ne ba a bauta wani tare da shi Allah ya ce fa idza hum fariqan yaqtasimun sai gashi sun zama kungiyoyi guda biyu ɗaya daga cikin tabi'ai ko mujahid ne ko nansa yace mu'minun wa kafir sun rabu suna jayayya a junansu yaqtasimun daga al-mukhasama ne mukhasama tana nufin mujadala kuma tana nufin munaza'a jayayya Allah ya mana bayanin kabilar Samud sun rabu kashi biyu suna yin jayayya bayan an turo musu da annabin su mai suna Salih kawai sai suka rabu kashi biyu wani bangare yayi imani da annabi Salihu waɗanda su ne mafiya kadan ne suka yi imani da shi kadan ne suka yadda da shi wasu kuma suka kafirce wa annabi Salihu wanda gaskiya su ne suka fi yawa su suka kafirce masa wannan husuma jayayya da suka yi a tsakanin su Qur'ani yayi nuni akai a wata ayar da Allah ce qalal mal'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun sai Allah ce qalal ladina istakbaru inna bil ladhi amantum bihi kafiruna kaga anan sun rabu gida biyu kamar yadda a cikin surar Araf wasu suka ce mun yarda da abin da Salihu ya zo da shi wasu kuma suka ce mun kafirce masa to daman dai haka dabi'ar su annabawa suke idan sun zo sun yi wa'azi wasu su yi imani da su wasu su yarda da su wasu kuma su kafirce musu ko manzon Allah ma ai kun ga wasu sun yarda da shi musulmi kenan wasu kuma suka kafirce masa su ne kafirai har yau har gobe akwai wanda ba su yarda da annabi ba akwai waɗanda an kira annabi ma cewa suke ƙarya ne kawai sai annabi ƙarya ne wal'iyadu billah ba su yarda da shi ba ba su aminta da shi ba suna ganin abin da ya zo da shi ba daidai ba ne waɗannan su ne ake ce da su kafirai Allah ka raba mu da su qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana annabi Salihu ya ce ya ku mutane na dan me yasa kuke gaggauto da as sayyi'a azaba mummuna qabla alhasana kafin kyakkyawa. Wannan irin abin da ya gamu da shi ne na bangare ɗaya cikin mabiyansa su ne kafirai ɗin. Su wato ya ce wanda suka ƙaryata shi bayan ya musu wa'azi sai ya amfani da uslubi mai kyau, uslubi raƙiƙi hakimi, ya ƙaumi saboda me ina kiranku zuwa ga gaskiya, a'aradtum an da'wati kuka kauda kai dangane da da'awata, kuka fifita kafirci akan imani, kuka yi gaggawan hukumar Allah ta zo muku wanda ni nake jiye muku tsoro, nake tsoratar da ku hukumar Allah din cewa suke Allah ya kawo azabar in an isa. Inna lillahi haka suke yace liman tasajiduna bi sayyi'a, yaya kuke gaggawto da wai Allah ya kawo muku azaba mummuna, maimakon ku ce Allah ya tsare ku. Laula tastaghfiruna Allah, ina ma da kun nemi gafarar Ubangiji kun yi istighfari, la'allakum turhamun, dan ku samu rahamar Ubangiji. Wannan kwadaitar da su yake yi akan su bar abin da suke kai na taurin kai, su bar abin da suke yi na sabon Allah na barna, yin shi ne kwadaitar da su istighfari. Ina ma da halla astaghfartumullah ta'ala wa akhlastum lahu al-ibada, ina ma da kun yi istighfari, ina ma da kun yi bauta wa Allah shi shi kadai, wattaba'tumuni, kuka bi ni ni fima ad'ukum ilayhi, cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi, likay yarhamukum rabbukum wa ya'fu ankum, ku bi ni saboda ubangijin ku ya muku rahama, kuma ubangijin ku ya muku wato ya tausaya muku, ya muku afuwa. Amma ina da yake ba hankali kafirci yana rufe hankali, sai suka ce su dai a kawo musu azabar kawai, ba dai ka ce kai ainihin wato a ba ni sunan shi kai annabi ne, kuma in ba bi kaza ba za a ga azaba, to mu ga azabar. Yace ku yi sigifari ku tuba. Wannan yake nuna mana ashe matsalar istighfari ba kan annabi Muhammad kaɗai take ba sallallahu alaihi wasallam, har irin su annabi Salihu ma, har irin su annabi Salihu ma sun nemi mutanen musu su nemi gafara Allah, Allah ya musu afuwa, Allah ya yafe musu. Za Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah wastaghfiru, ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wa inni atubu fil yawmi 100 marra, annabi yace kullum sai na nemi istighfari na tuba zuwa ga Allah sau 100. Kai yanzu kana zaune sau nawa kake kullum? Ya kwadai ta dace ayi istighfari a tuba zuwa ga Allah. Me yace Arama?
Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
Bayan su wa'azi da uslubi mai sauki, uslubi mai tausasawa, annabi Salihu mutum ne mai saukin sha'ani kwarai da gaske. Wallahi sai suka ce ai mun canfa ka, kawai suka mai da abun nasa, suka mai da shi kamar canfaffen mutum ne. Mun shi umce ka. Qalu tayyarna bika, kalmar tayyarna daga ta tayyarna ne, abinda suke nufi wato mun shi umce ka, mun canfa ka da kai da wanda yake tare da kai. Imam al-Alusi ya ce dama waɗannan mutane mutane ne kamar matsafa, su mutanen annabi Salihu. Yanda suke yi shi ne idan suka fita za su yi tafiya, mutanen annabi Salihu in za su yi tafiya sai suka zo suka shuɗe ta a sai wani tsuntsu ya zo wucewa, tsuntsu kowanne a cikinsu in sun zo za su tafiya suka ga tsuntsu a sama, to sai su kore tsuntsun. Idan suka kore tsuntsu yayi sama, idan yayi bangaren dama ko daga dama yayi hagu, daga bangaren dama tsuntsun ya miƙe yayi hagu, to sai a ce kai lalle wannan akwai alheri, kaga canfi kenan. Wannan shine suke ce da shi sa'ihan kenan, sa'ih tsuntsun da aka kore shi daga dama yayi hagu. Akwai kuma wanda suke ce da shi barihan, shine tsuntsun da zai tashi daga hagu yayi dama. To shi wannan shi ma sai a canfa shi, sai a ce wannan gashi abinda yake nufi. Abinda ake nufi akan tsuntsu suke canfa abu, akan tsuntsu nasabul khaira washarra ila ta'iri. Shi kuma jarraba da ya gamu da ita kenan, da ƙyar ya cire su daga wannan canfi nasu na tsuntsu. To shi yasa aka karɓi aran kalmar at-ta'ir din, tunda canfe-canfe suke yi da tsuntsaye, sai shari'a ta karɓi, Qur'ani ya karɓi aran kalmar at-ta'ir din, sai aka ce tatayyarna bika, saboda suna canfi da shi tsuntsu din kenan. Maƙaryata cikin mutanen Annabi Salihu, lokacin da suka zo mai da martani a gare shi, sai suka ce yo ai mu canfi ya same mu, mun canfa ka saboda zuwanka wurinmu, bayyananka a cikinmu bala'i ne ya zo mana. Masu imanin da suke tare da kai sun jawo mana masifa a gari, fari a gari, maimakon mu samu yalwa, kunci a gari, maimakon mu samu sauki. Suka danganta samun sharri da ya shafe su a garinsu wai saboda Annabi Salihu da muminan da suke tare da shi. Shi ne kalu tayyarna bika wa biman ma'aka. Wannan magana ta su yana nuna jahilcinsu, jahilci mutubaki, sannan kuma ba su da tunani mai kyau, suna da su'u tafkir, ai tsanani koyalwa, ai Allah ne kaɗai ke kawowa, wadata ko talauci Allah kaɗai yake kawowa, shi kaɗai bai da alaka da wani mutum da yake tare da kai, kai mutumin kirki ko na banza. Shi sa ya maida musu martani ya ce ta'irukum inda Allah, canfin ku da yana wajen Allah ne, ni ba ni na ɗora muku ba, fari da kuke ciki ko talauci da kuke ciki ko matsi da kuke ciki ba ruwan Salihu da mutanen shi. Ya kunyata su, ya maida musu martani ya ce laysa al'amru kama za'amtum, al'amarin ba kamar yadda kuka raya ba ne, samuwa ta a tsakaninku ba zai zama sababi na samuwar sharri a cikinku ba, balil haqqu zance na gaskiya, anna ma yusibukum min sharrin waqatin huwa min indillah, abinda ya same ku na fari da rashin ruwa da rashin abinci, dan Allah ya jarabe su sun yi fari tabbas, sun yi rashin ruwa, sun yi rashin abinci, yace bi sababi a amalikum as-sayyi'a ne, saboda mummunan aikin ku ne da kuke aikatawa, da kuma dogewar ku israrukum alal kufri, kun dage sai kun yi kafirci, na muku wa'azi kun ki gobe, kuka halaltawa kanku saban Allah, kuka haramtawa kanku bin Allah, kuka gayyato wa kanku uqubar Allah, kuka nisantar wa kanku gafara Ubangiji, bal antum qaumun tuftanun, bari dai ku mutane ne wadanda kuke an jarrabe ku kuna cikin fitina abinda ya same ku ba ni ne ba sababi mutane ne kuna cikin jarrabawa qaumun tuftanun fitina abinda ake nufi fitina shine jarrabawa kace bal antum qaumun tuhtabarun kenan an gane ko wa tumtahanuna Allah ne yake ta jarrabar ku saboda abinda kuke aikatawa na sharri Allah ya jarrabe ku ne don ku tuba ku koma zuwa ga Allah kafin azaba ta sauka gare ku idan kun lura ya ku ɗan uwana a cikin wannan aya da Allah ran mai karanta mana Annabi Salihu ya maida wa mutanansa martani akan jahilcin su da suka faɗa na cewa sun canfa shi sharrin da ya same su shine sababi haka yake a aqida wanda yake a aqida ta musulunci aqida ingantacciya duk mai imani cikakken imani da Allah kawai ya san cewa ba wani abin da zai same shi na alkhairi ko na sharri sai daga Allah to ba sai mun dana Annabi Salihu ba kadai mu ma yanzu a cikin mu ai ana yin champion akwai masu champa dabba akwai masu champa mutum akwai masu canfa gida akwai masu canfa abokin zama matar aure a canfa ta gashi nan dai canfe canfe ko a ce wai mutum idan ya fito daga gida da safe da sassafe yana fitowa zai tafi aiki ko kasuwa sai ya hadu da kuturu ta ce tab yau ka fito cikin bala'i laifin shi ne ya aka yi ya bari ya haɗu da kuturu idan ya fito da safe ya ga balbaila farin tsuntsun nan sai a ce ka yau ya fito da sa'a muna da irin wannan abun ko idan mutum ya fito yana fitowa sai ya accident ya taka kaza ko ya taka agwagwar wani ko ya buge wani sai a ce ka gaskiya ka juya yau yau baka fito da sa'a ba wallahi yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abin da yake samu sai abin da Allah ya rubuta mana bai kamata mutum musulmi ya dan kwararansa akan cewa wai abu kaza wane ya jami ba haka daga cikin mu akwai masu tunanin cewa idan mutum ya samu arziki wane ne ya masa hanya idan ya talauce kuma wani ne ya sabbaba masa wallahi ba wani wanda ya isa ya baka arziki in ba Allah ba wallahi ba wani wanda ya isa ya talauta ka in ba Allah ba za ka ga wasu har tsoron saba musu ake yi saboda ana ga idan an saba musu to an rungume talauci wani ya ce wa dan uwansa in fa na tofe ka ba za ka taɓa yin albarka ba a rayuwarka haka za ka mutu a lalace wani ma da yake mushriki ne na gaske cewa yayi wa wani zan lalata ka sai aka zo ana bashi hakuri kare lalata shi wai in ya tofe shi wai gaba ɗaya bai zai albarka ba wai duk abin da ya taba bai zai alheri ba har wai kaga mutum ana cewa ai ba a musu da shi shi ba a jayayya da shi in kai musu da shi ko jayayya kashe ka zai yi har abin mutum har gida wai an bata masa rai saboda mushriki ne matsafi mutumin banza mara kirki me kai saka yi duk wanda kuka suna irin wannan abun ba sa yin wannan sai sun kafircewa Allah sai sun kafircewa Allah tsafi ne tsagwar mu suke kawai to me zaka ji tsoron matsafi ka rike tauhidi ka rike Allah Allah shine mai maka komai in kaga ka samu wallahi Allah ne ya baka in ka rasa kuma Allah ne bai baka ba mun sha faɗa a karatu muna bayani yanzu irin mutane da suke bin gidajen bokaye kana dan samun dan rufin asirinka da agajinka da tallafinka kana dan jalaftawa wai sai wani abokinka yazo ya ce da kai kai ya kamata baka kama malamai kuma dan zalunci sai a dauki sunan malanta a bawa boka boka ai ba malami bane boka fasiki ne kafiri ne ai boka ba mutumin arziki bane ya za a ce wa boka malami malami shine malamin Allah mai kira zuwa ga Allah mai dora mutane akan tauhidi mai korar shirka da bid'a da champi da bugun kasa da tsafe tsafe amma duk wanda ya rungumi waɗannan ba malami bane matsafi ne kawai da aka ku rike Allah ku huta amma yanzu za ga in mulki suke nema ba su yadda ba sai sun je wai dan adam shine zai ba su ai wani wani ne mai gidansa a fili za ka ga ana nuna hoton yan siyasa sun je gurin matsafa ba aqida ba tauhidi ba kade ta Allah aje gurin dan adam dan uwanka kazami wallahi wani bokan ma kafiri ne bai taba sallah ba amma wai sai mutun yaje wajen sa wai shi zai mai magani mai wai ya mai sammu ya mai tsafi saboda ya samu wata kujera da yake nema ko wani mulki da yake so ka kafircewa abinda Allah ya zo wa da annabi shi manzo Allah ya ce man atakahinan aw arrafan وصدقه بما يقول wanda yaje gurin boka ko wani mai da'awar sanin gaibu to ya gaskata shi da abin da ya gaya masa to ya kafircewa abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani a riwayar imamu muslim manzo Allah ya ce sallaka ta kwana 40 ta zube babu ita duk wanda ya daga kafa yaje gidan boka ko gidan wani matsafi ko a gida Najeriya ko a kasar waje har jirgi ake tafiya a tafi India aje ai tsafi malam wani ya tafi Kamaru wani ya shiga Niger aje ai tsafi wani ya je Senegal aje a mai binne-binne suna nan bila adadin daban-daban irin waɗannan kwata-kwata ba sa jin wa'azin tauhidi kuma ba su yadda ba gani suke mulkin da suke wannan matsafan nasu su ne suke ba su mulkin ba Allah ne yake ba su ba akwai haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske shi sa annabi Salihu yayi maza-maza ya canja mutanensa tunani cewa ta'irukum ma'akum bal antum qaumun tuftanun to ba shine kadai ba ba canfi kadai Allah ya jarabe mutanen Annabi Salihu da shi ba shi ma Annabi Salihu Allah ya jarabe shi Allah ya hada shi da wasu mutanen banza mutum tara a garin sa da su yayi ta fafatawa Allah rahma bismillah
wa kana fil madinati tis'atu rahtun yufsiduna fil ardi wa la yuslihun
Allah ya ce wa kana fil madinati ya kasance a garin da shi Annabi Salihu yake akwai wasu mutane guda tara tisatu rahtin yufsiduna fil ardi dabi'a su barna suke a bayan kasa wala yuslihuna su ba sa gyara aikin su kenan barna barna Allah ijar rabi'an nabu salihu abinda ake nufi da madina fil madinati ana nufin madinatu qaumi salih wanne ne garin to shine hijr da can Allah ya ce walaqad kadzaba ashabul hijr to wannan gari ne hijr akwai mutanen banza mutun tara tis'atu rahtin tis'atu ashkhas mutane ne su tara da yace tis'atu yace rahatan wannan ya zama tamyizi ne na tis'a din kenan ba a itibari da lafazin wadannan mutane guda tara din su ne mutanen da suka soke taguwar annabi salihu naqatullahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqubaha annabi salihu yace ga taguwa nan ta Allah ce wannan taguwar ku duba fa naqatullah yace kai wannan taguwar fa ta Allah ce taguwar nan ta Allah ce naqatullah ce ku lafa da ita ku ba ta ruwa ta sha karfa ku taba ta yanzu mutum in banda marar mutunci ne marar arziki ba shi kayan Allah a nuna maka wannan abu a ce na Allah ne wannan waɗannan mutane guda tara su suka je suka samu makami suka soke taguwar nan suka kashe ta wanda ya wuce gaba ya fara yin wannan aiki shine Qudar ibn Salif Qudar ibn Salif a cikin su wanda zai iya tambaya ce wai su waye waɗannan mutanen wallahi mallan ƴaƴan manyan garin ne diyarin da ka gani a cikin su dan wane ne a gari tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wannan idafa din idafa ce bayaniya tis'atu rahtin ar-rahtu a larabci kamar yadda yazo a cikin al-misbah ana nufin duk jama'ar da basu kai goma ba cikin maza kawai amma banda mace ko da ya zama ba mace a cikin su mutum tara maza sune rahat in sun kai goma ba a ce rahat sai dai a ce jama'a ya sifanta su cewa masu barna ne a bayan kasa ba sa gyara wannan yana nuna cewa gaba ɗaya rayukansu zukatansu sun ginu ne akan barna da fasadi babu mazaunar gyara kuma ba sa sauraron gyara malaman tafsiri suka ce ayan manyan gari ne haka ne kuma yawanci a birane a duniya a manya-manyan birane za ku ga ƴaƴan manya suna da group na ƴaƴan masu kuɗi wanda ba su da aiki sai zina sai caca sai tsere da motoci sai guje-guje da manya-manyan babura na miliyoyin kuɗi sai ɗaukan ƴan mata sai kama manya-manyan hotel-hotel da wuraren wasa da wuraren jin daɗi a ɗebo mata hadda na wajama yawanci komunan a Najeriya cikin manya-manyan biranenmu nan akwai wannan group ɗin na ƴaƴan masu kuɗi daman ko ɗaya ɗan talaka baya shiga suna da yadda suke haɗuwa yanzu wani birni cikin biranen mu a nan Najeriya wallahi malam akwai group din ƴaƴan masu kudin tsere suke da motoci ba ai da tsohuwar mota kowa zai je gidan su ya dauko sabuwar mota kal da leda a jikinta da ita za a yi tsere ai ta tsere ai ta bugun bishiya da ita ai ta faduwa kuma anan za a tafi abarta sai dai uban ya turo wani ya zo ya dauke ta suna nan akwai wanda group ma suke su hau jirgi su fita su tafi wasu kasashe na shakatawa a zuba musu dalolin kudi kudin da iyayensu suka sata na gwamnati akwai wanda suke kama club ba a fara zuwa club din sai bayan 12 dare babu wata ƴa a garin nan da ba za su iya daukar ta ba babu ita sai dai in ba yar iska bace kuma sai dai in ba bata tallata kanta ba ko ba yar hannu bace ba wallahi sai sun kwaso ta kwana ake ana shan giya ana kida ana zina da mata kar ka ga bikin su malam kar ka kalli tarurrukan su da auren su akwai yayi da ake na kari da dala a lokacin da dala ta zama abinda ta zama a Najeriya su ko dala ba komai bane a wajen su dan sip sip na iyayensu ke zuwa su farke su debo koma a dauka ma a basu duk muna da su a Najeriya kasar da talaka yakan kwana uku hudu biyar bai ci abinci ba kuma ita ce kasar da dan mai kudi zai dauki sabuwar mota ya je Boris da ita ya faffasa ta ya dawo ko a kama manya-manyan gidaje sai yaro ya sati biyu iyayensa ba san inda yake ba wallahi yana nan bai da aiki sai shan giya sai dai a dauko masa mata ka san daga cikin jarrabawar da Allah yake yi wasu masu kudi sai Allah ya jarabe su da ƴaƴa sai kuma ya jarabe su da son ƴaƴan sai kaga Allah ya ba mutum duniya kuma Allah ya jarabe shi da datan tiri cikakken mara mutunci dan banza mara alheri kuma sai kaga uban yana bala'in sansa duk abin da yaron yace haka za a yi wallahi wani masani yake gaya mana yace yaron nan mallan ta kai ko karatu ba sa yi da yawan su daman sun fi karfin su yi karatu a Najeriya ba sa yi kai ne dan talaka kake wani neman admission a jami'o'in Najeriya a waje suke yi wani yaro wani yake gaya mu yace wallahi a tam ɗe ubansa ya kashe masa ya fi naira miliyan 150 komai sai da ya masa a can ƙasar ma gida isi ya masa ma ba wai fi zauna a hostel na university ba a ƙasar waje ne yaron kawai yace shi gida yake so sai yace ba komai za a sai gidan aka je aka sai mai gida a ƙasashe irin na Ingila ko America just for the purpose yelani ne yi karatu shi ya fi ƙarfin ya shiga jami'a shiga hostel ƴaƴan manyan mutane ne fa a jami'ar amma shi bai sai da ba shi gida da aka saya masa gidan kombe da aiki sai shan giya a gidan da ko ƴan mata da abokanansa ƴan Najeriya ƴaƴan who and who su suke zuwa su taru a gidan sai yayi wata guda bai je university ba bai je lecture ba da ƙarshe dai akai ta tura mai kudin akai ta tura suna nan irin waɗannan da yawa fa ba za su rigu ba misali ne kawai nake muku ba kama suna da ƙarshe yaron sai zai zo babu karatun an kashe masa kuɗin da ya ishi albashin wata barkate na wasu malaman jami'a amma wallahi bai zai karatun ba gagata sun samu a tura su je su karatun kuma sun dawo automatic aiki suke da shi suna dawowa suna da aiki a federal government. Akwai wata babbar ma'aikata da wani dan uwa ga mai ce mallam ai kasar nan ta lalace. Nace ya aka yi cewa mallam ni aiki nake a ma'aikata kaza. Yace kaga dai ba wanda ya isa ya shiga wannan ma'aikatar ya aiki ko sai dan wane da wane ko yace duk ƴaƴan manya ne yace to yanzu lalacewar Najeriya ta kai ofisoshin nan idan an zo daukan aiki ƴaƴan manya ne kawai suke turo ƴaƴan su duk a buga musu ofa kuma yace wallahi mallam ba sa zuwa aikin to yaro ne mallam zai zo wajen aiki da motar miliyan 100 waye wani ya isa ba shi wani file ya sa hannu ba sa zuwa amma kuma ana ba su albashi shugaban ma'aikatar bai sai kore su ba wani in yazo PPP haka aka dan gaggaisa haka to shi kansa gaishe shi akai ogan nasa ma a gurin aikin gaishe shi yake an hana wanda za su zo su yi aikin su aiki wallahi abin da ke faruwa a Najeriya kenan ba sai na kira sunan suna nan barkace ma'aikato albashi suke samu na fitar hankali kuma aikin ba sa yi kuma ba su ji aikin ba kuma an sani sai za mu zauna lafiya yaya za a yi mu ji daɗi a ɗebi kuɗinmu a tura su yi karatu a ƙasar waje su je su dawo sannan a sa su a ma'aikatunmu kuma su mamaye wurin mu kuma a bar mu muna tawayyo Allah mun shiga uku Allah sauki kullun addu'a muke ta yi Allah ba mu shugabanni masu tsoron Allah ‘yan kwarai masu tausayin talakawa kuma mutum ya ci gaba da roƙon Allah kada Allah ya jarrabe shi ya baka dukiya kuma ya jarrabe ka da ɗan banza wasu iyayen kam wallahi suna iya ƙoƙarinsu ba yanda za su yi ne kawai su kuma jarrabawa wanda suka samu tun da Allah ya ba su duniya bari ya jarrabe su kuma da ɗa wanda yake na banza ba yanda za su yi da shi sun yi iyayensu sun sa a yi musu addu'a sun yi faɗan sun ja kunnan sun yi duk abin da za su yi yaro ne fi ƙarfinsu wannan kuma kaga ibtila'i ne jarrabawa daga Allah wannan ba abin zargi ba ne amma mai sakaci da ɗaurewa yaron magindi wannan shi fi muni cikin mutanen annabi salihu Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna sun takura annabi salihu sun sa ido akan annabi salihu to bari ku ga mallam rashin jituwa tsakanin mutanen kirki masu da'awa da kuma mutanen banza da suka ga annabi salihu yana ta yin wa'azi akan su yana ta bayani akan farnar da suke yi kawai sai suka shirya za su kashe shi da shi da iyalansa gaba daya bari mu ji me yace
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون
bayan sun lura da wa'azi da fadakarwa da wannan annabi yake yi musu ba yanda za su yi da shi dan gari ne shi ma a cikin su yake amma su suna gadara iyayen su manya ne kuma Allah da kansa yace yufsiduna bil ardi wa la yuslihuna su ba ba san komai ba sai barna gyara ba san shi ba in iskan gari ne kawai in shaye-shaye marasa mutunci masu zubar da jini masu zinace-zinace da luwaɗi neman maza da neman mata duk wani abu da ka sani malaman tafsiri suka ce da aka ce yufsiduna ba a ma yi bayanin fasadin ba kowane nau'in fasadi da barna suna yi to kaga ku ba za su daidaita da annabin Allah ba qalu taqasamu billahi wannan taqasamu din fi'il amr ne amma mahkiyu ne bil qawli kamar yadda malamai suke faɗa cewa suka yi kurantse da Allah wa junansu suke cewa mai rantsuwa da Allah akan wani aikin barna da za su yi na su je su kashe Annabi Salihu da iyalin shi cikin dare. Wannan idan mun fassara shi akan taqasamu billahi fil amr makiyun ne bil qawli kenan. Wasu malaman suka ce a'a fi'ili ne madi mufassaran kenan liqalu sun rantse da Allah kamar cewa akai mallazi qaluhu me suka faɗa ne mutanen nan amsa shine ai taqasamu aqsamu kenan waɗannan mutane sun yi rantsuwa ko dai ka ce a junan su suka ce ku rantse da Allah mu je mu bi Salihu cikin dare da shi da iyalansa mu kashe shi ko kuma mun yi rantsuwa da Allah kaga ma bi ne past tense ne mun rantse da Allah sai mun je gidan Annabi Salihu da shi da iyalansa cikin dare sai mun kashe shi summa lanqulanna li waliyhi sannan zamu gaya wa waliyinsa danginsa masu neman jininsa ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun zamu ce mu ba mu mahalacci wurin nan da aka kashe iyalan Annabi Salihu da shi ba ma shahidna mahlika ahlihi ba mu halacci wurin ballantana ma a ce mu ka kashe wato kes din kisan mu ba mu ma je wurin ba kar ka manta fa kuma sun yi rantsuwa cewa za su yi wato za su yanki dare su je su yi barnar kuma in an zo washe gari ana tambaya za su gaya wa iyayensa da ƴan uwansa cewa mu ba mu ma je wurin ba ballantana a ce mun yi wannan abin da yake nunawa cewa ashe mabarnata suna iya fakan dare su bi mutum su halaka shi wannan ta sa duk wanda yake da muhimmanci a cikin al'umma idan har tun lokacin Annabi Salihu in iskan gari suna da'awar za su je su kashe annabin Allah to duk wani mutum da yake da matsayi a cikin al'umma to ya kamata jama'arsa su ba shi kariya shi ma ya kokarin ba wa kanshi kariya kana da tsada in ka bata wani rai zai bi dare ya halakar da kai annabi ma sun ce za su halakar da shi sun yi rantsuwa ballantana kai saboda dan ilimin da kake da shi ko da'awa ko kudin da kake da shi ko mulki ko sarauta ba laifi bane mutum ya samu kofa mai kyau kofa mai kwari mai sakatu da kubobi wallahi yayi katanga mai tsawo ya sa mata kayan wuta da kyamarori duk kare kai ne ba laifi bane yayi kofar falansa da ba za ta ballu ba duk wanda ya samu wadata ya inganta gidansa ya inganta makwancinsa ya samarwa kansa tsaro da security musamman irin wannan kasa da baka da wanda zai zo ya kare ka in ba wannan taimakon Allah ba na sha fada wa masu kudi na sha fada wa masu mulki cewa Allah ya ba ku dama yaya mutum Allah ya ba shi dama kana da abokanan gaba kana da makiya baka shirye kanka ba kana ta tara kuɗi amma baka shirye yanda zaka kare kanka a gidanka ba mutum ya tara uban kuɗi kaga yana kwanciya a wani gidan da gwiwa zaka bugi kofar ka shiga wallahi kuskure ne wannan kuskure ne ke mai amfanin kuɗin naka a irin wannan ƙasar ko kai wani babban mutum ne kana da mulki ko kana da wata kujera ko kana da wani matsayi a gwamnati ko ta siyasa ko ta me haka kudin ka zauna ƴan iskan gari su zo su halaka da kai kuma ka ce Allah ne kaddara to me amfanin wadatarka ana iya bin dare a kashe mutum ka ji tsoron Allah ka ji tsoron dare dare mafakar mugu ne kisa shi mugu duhu yake so mai alheri kuma haske yake so daka duk wanda ya samu dama ya inganta wurin shi bayan dogaro ga Allah a matakin farko
to ka bi duk hanyar da zaka bi ka tsare dukiyarka ka tsare kujerarka ka tsare mulkinka kar ka bari karamin mutum yazo ya maka hauka a gidanka ka shirya sosai ka kimtsa duk wanda ya shigo gidanka wato ba lalle ya fita ba a kimtsa kake sosai wani suka aika masa suka ce ga mu nan zuwa yace a shirye nake da ku yace ku zo yayi tanadi mai kyau yace wallahi ko ni ko ku yace a daman bazan tara wannan kudin haka kawai in tabbace a banza ban tanadi karafuna a gefe na bai shiryawa yi sosai yace zan yi tabarin abubuwa sai na tashi unguwar gaba daya kuma haka aka yi mallam mamu ce yazo Allah ya bashi dama ba fikira ba tunani a wannan zamanin dai baka da garanti baka da tabbas kuma mallam fa zai iya yiwa a kashe ka mutun nawa aka kashe ba wanda ba aka ce ba a kasar nan kowa zai yiwa a kashe shi kowa kaji na ce ma kowa kowa to talaka na banza ma da bi da komai ma aka kashe shi yanzu jiya fa aka karanta mana tambaya nan wani mara kirki yaje ya tarar da dan uwansa talaka a masallaci yana bacci ya tsiyaya mai sufa gulu a bakin lebarsa kaga wannan ainihi yayin kashe shi saboda bala'in keta ina ta fada wani yace min ai malam wannan garin namu kadan daga cikin aikin marasa mutunci kenan yace a garin nan na koma fa akwai wanda ya je gonar barkwanon wani ko gonar tattasan wani da daddare karfe bin dare ya je da shaf shaf ya fashe ta gaba daya sai dai ka wayi gari ka je ka tarar da gonar ka amma ta kwaddam saboda bala'i ke ta yanzu wannan ya hadu da kai bare harbe ka ba in ya ganka ga lalaba bare kashe ka ba sai kashe ka akwai mutane mugaye maketata marasa kirki marasa albarka to annabi salihu ya gamu da challenge rantsuwa suke da Allah lanubayyitannahu kalmar lanubayyitannahu daga bayat ne abinda ake nufi da bayat shine mubaghatatul aduwwi laylan liqatlihi aje maka ba aune cikin dare dan a kashe ka suka ce wallahi sun yi rantsuwa sai sun yi cikin dare za su je su kashe Annabi Salihu a larabci akan ce bayyatal qaumul aduwwa idza awqa'u bihi laylan abokanan gaba sun kaiwa mutane ko mutane sun hadu da abokanan gaba idan an hadu da daddare shine bayyata bayyata ta'ifatun minhum zamu je zamu kashe shi ka duba mugunta mallam ba wai shi kadai ba fa lanubayyitannahu wa ahlihi mu kashe Salihu mu kashe iyalan shi a kashe yayansa a kashe matan shi suka ce kuma in gari ya waye an zo ana magana zamu ce mu ban wahalacci wurin ba malamin tafsiri suka ce وفي ذلك إشارة إلى أن هؤلاء الظالمين وأن يلانون من وأن متاني الظالمي لم يكونوا ليستطيعوا قتل صالح عليه السلام على نية بس إسس كشة النبي صالح إرود مزو أبيلي أبيلي مني بس إسانا سبو دمي سنة جنس وران دنجن سزاسية لو كما سفنسا تو كاغا كمشي كاغا أمبانين amfanin ka samu dangi a gari amfanin ka samu ƴan uwa samun ƴan uwa samun dangi wani jari ne wanda kudi baya baka malaman tafsiri suka ce me yasa ba su kashe Salihu da rana ba aka ce ai Annabi Salihu ya fi ƙarfin a wannan gari na Hijir ya fi ƙarfin wai da rana aje a kashe shi wallahi ya fi ƙarfin haka me yasa saboda yana da ƴan uwa to shine kuma amfanin mutum ya zama yana rayuwa a cikin danginsa kada ko da Allah ya bashi wani matsayi in ma zai gamu da abokan gaba ai kuma za a tuno ai wani yayan shi ne a wani kanin sa ne a wani kanwan mahaifiyarsa ne a wani sai ga mutum yana da wata mana yana da wani security yana da wata kariya ko yayi zamu ce wallahi mu ba mu halarci kisan nan ba kuma mu gaskiya muka faɗa to sai Allah ya ce mai a ƙarshe
wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
ومكروا مكرا Allah ya ce sun shirya makirci wannan rantsuwa da suka yi a tsakanin su fa suke cewa mu rantsi da Allah mu yi alƙawari mu je mu kashe Salihu da shi da mutanansa kuma mu zo mu faɗa cewa mu ban wahalata mu ban san ma an kashe shi ba Allah ya ce wannan makirci ne wa makar wa makarna makaran Allah ya ce mun maida musu martani su ma idan aka yi makaru Allah ya yi amfani da kalmar makaru shi Allah ba a danganta kalma ta makirci a kansa saboda girman sa da daukakar sa abinda ake nufi Allah ya dabbara ya mayar da martani ya ba wa annabinsa kariya da kuma wanda ya yi imani da shi wa hum la yash'uruna ba sani ba suna nan suna kulle kullen su mu kuma muna kulle yanda zamu kare annabin mu da mutanen shi ba sani ba da shirye-shiryen mu Allah ya ce fanzur duba ka gani kaifa kana aqibatu makrihim karshen makircin da suka shirya na kashe annabin Allah mu kuma muka jiyo musu anna dammarnahum muka dammara su muka halakar da su wa qaumuhum ajma'ina da su da mutanen su gabaki daya kai mai hankali fanzur ta'ammal wa'tabil kai ibra ka lura yanda abin ya koma maimakon su yanka shi su kashe shi ba su kashe shi ba kawai sai dai suka ji ruwan azaba rugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug يجمعهم أجمعون كو أجمعين فتلك بيوتهم خاوية الله يشي باقا چنجد جنسوا سنزم كوفي والله ما لن التاريخ أكتش إنك ذوكي واتوجن سيديك قنش بجي كرن يا زما قوي سبو دا فلنو تاد الله يمسو akan annabin Allah daya annabi Salihu sun shirye za su kashe shin ba su kashe shin ba Allah ya maida musu martani ga gidajen su nan khawiya sun zama kufai ba kowa bima zalamu har yau in ka zo wucewa ta wurin zaka ga wurin baki kirin alamar kufai ne an yi barin wuta a wurin ko ciyawa ba ta tsurowa بما ظلموا سبودا زالنچن da suka yi Allah ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan abin da muka aikata da waɗannan ga mutanen annabi salihu akwai aya akwai abin ibra abin lura liqaumin ya'lamuna ga mutane masu ilimi masana da lamarin ubangiji da ilimin alqur'ani wa anjaynal ladina amanu Allah ya ce tuntunin muka kubutar da wanda suka yi imani annabi salihu da shi da mutanansa wa kanu yattaquna sun kasance masu tsoron Allah ne kuma ya khafuna azab Allah suna jin tsoron azabar ubangiji malam kaji abin da ya faru akan Annabi Salihu da shi da mutanansa ya hadu da mutanen banza a garin sa kuma wannan ya nuna mana cewa lalle mai da'awa dole sai ya yi hakuri kuma zai iya yiwa a shirya masa makirci ko a gida ko a waje ayi kokarin halakar da shi amma dai Allah ya kare Annabi Salihu ya kuma halakar da mutanansa gobe zamu ji labarin ƴan luwadi su kuma Allah raba mu da su da Annabi Lutu ya aka fafata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.